Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfi Lahashin Gumal tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Lahadi 17 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su, Murtala ba mu kanin labarai.
To Sarfilo, harsunan wuta sun mamaye babban birnin kasar Sudan a yau Lahadi, yayin da mayakan rundunar tsaro suka kai hari kan shelfatar rundunar soji karo na biyu a jere. Babban taron Majalisar Dinkin Duniya ya kada ƙuri'a kan sanya rusasshen birnin Jericho da ke gabar yammacin kogin Jordan a matsayin wani wurin tarihi na duniya a kasar Palestine, matakin da kan iya harzuka Isra'ila. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana kan hanyarsa ta komawa gida a yau Lahadi daga kasar Rasha bayan kai ƙarshen ziyarar kwanaki 6 da yayi a kasar.
To kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa jami'an tsaro a jihar Bauchi sun samu nasarar kubutar da mutane 37 daga hannun masu garkuwa da mutane.
Su waɗannan 'yan bindigar ne suka yi harbi wadda ya kasance suka tara su kusan mutum 40 da wani abu. Suka saka kwantar da su a cikin ruwa tafi da su cikin daji.
Haka kuma za a ji cewa Majalisar Dattawa ta karyata rahoton da ke cewa wasu sanatoci na shirin tsige shugaban Majalisar Dattawa Godswill Akpabio. Lamarin da ya sa wasu ke cewa
wannan abin da ya fito na furfushin kokarin kawar da shi Godswill Akpabio daga shugabancin Majalisar Dattijawa ba abin mamaki bane, sannan kuma abin mamaki ne.
Daga nan za mu ji cewa wasu kalamai da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo kan sarakunan gargajiya ya janyo cece kuce. Sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. Harsunan wuta sun mamaye babban birnin kasar Sudan a yau Lahadi, yayin da mayakan rundunar tsaro suka kai hari kan shelfatar rundunar soji karo na biyu a jere a ranar, a cewar shaidun gani da ido, a yayin da yakin ya shiga wata na 6. Ana ci gaba da arangama yanzu haka a wajajen shelfatar rundunar soji tare da makamai iri daban-daban, kamar yadda wani shaidun gani da ido ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP daga Sudan a yau Lahadin. Yayin da wasu kuma suka ruwaito cewa ana gwabza yaƙi a birnin El Obeid mai tazarar kilomita 350 a kudu. Fadace-fadace tsakanin sojoji da kuma dakarun tsaro na RSF sun daɗa tsananta a jiya Asabar, lamarin da ya sanadiyar cinna wuta a wasu muhimman gine-ginen tsakiyar birnin Khartoum. A cikin wasu hotuna da aka saka a shafukan sada zumunta waɗanda kamfanin dillancin labaran na AFP ya tabbatar da sahihancinsu, an nuna yadda harshen wuta yake tashi a sararin samaniyar Khartoum, ciki har da hasumiyar babban kamfanin man fetur na Nile. Al'umma sun nuna cewa an kashe akalla mutane 7,500 tun somawar yakin tsakanin shugaban rundunar soji Abdel Fattah al-Burhan da tsohon mataimakinsa kwamandan rundunar tsaro ta RSF Mohamed Hamdan Daglo a cikin watan Afrilu. Babban taron Majalisar Dinkin Duniya ya kada ƙuri'a a yau Lahadi kan sanya rusasshen birnin Jericho da ke gabar yammacin kogin Jordan a matsayin wani wurin tarihi na duniya a kasar Palestine, matakin da kan iya harzuka Isra'ila wacce ke iko da yankin kuma bata amince da kasar Palestine ba. Jericho na ɗaya daga cikin tsofaffin biranen da ake ci gaba da zama a doron ƙasa, kuma tana cikin wani yanki na yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye, wanda hukumar Falasɗinawa da ƙasashen duniya suka amince da ita ke gudanarwa. An ɗauki matakin ne a wani taron da kwamitin kula da kayayyakin tarihi na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar a birnin Riyadh na ƙasar Saudiya, ƙarƙashin inuwar hukumar raya ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNESCO. Isra'ila ta fice daga UNESCO a shekara ta 2019, tana mai zargin hukumar da nuna son kai da kuma rage alaƙarta da ƙasar mai tsarki. Har ila yau Isra'ila ta ƙi na'am da amincewar da hukumar ta UNESCO ta yi wa Palestine a matsayin mamba a shekara ta 2011. To amma Isra'ila na ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar tarihi ta duniya, kuma ta aike da tawaga zuwa taron da aka yi a Riyadh. Ambaliyar ruwa ranar Lahadin da ta gabata a birnin Derna da ke gabashin Libya sakamakon fashewar madatsun ruwa biyu. ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 11,300 a cewar jami'an agaji na ƙasa da ƙasa, waɗanda suka ce ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru. Sama da mutane 10,000 ne suka ɓace, wasu kuma na iya kasancewa a ƙarƙashin baragozan gine-gine ne, kuma an ciro wasu mutane da dama daga cikin teku. Ƙungiyoyin agaji sun kuma yi gargaɗin cewa ambaliyar na iya haifar da yanayin da za su iya haddasa yaduwar cutuka na ruwa, da kuma haifar da yanayin da masu aikin agaji suka ce zai zama rikicin jin ƙai na biyu. Bugu da ƙari, samar da matsuguni da kai abinci da magunguna ga dubun dubatar waɗanda ambaliyar ta shafa na iya zama ƙalubale. Ƙungiyoyin kiwon lafiya sun buƙaci hukumomi da su guji binne ɗimbin jama'a, maimakon haka su yi ƙoƙarin samar da alƙaluman jana'iza wanda zai taimaka wa waɗanda suka tsira da rayukansu su guje wa damuwa da tunani.
To nan ba da jama'a Murtala zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, jami'an tsaro a jihar Bauchi sun samu nasarar kubutar da wasu mutane 37 da 'yan bindiga suke garkuwa da su a yankin ƙaramar hukumar alƙaliri tun ranar Alhamis. Wakilinmu Abdulhamid Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani.
Comrade Bala Ibrahim Mahmud shine kantoman riko na ƙaramar hukumar alƙaliri. Ya bayanin yadda aka gudanar da satar mutanen watawagar gwamnan jihar da ta ziyarci garin Duguri domin jajantawa al'ummar Dugurawan.
To na farko dai abun da ya faru shine wannan bayan Allah ƴan uwanmu sun fito kasuwar Rabon Liman Katago ne sun na dawowa gida. To wannan su waɗannan ƴan bindiga da suka yi harbi wadda ya kasance suka tara su kusan mutum 40 da wani abu suka sa kwantar da su a cikin ruwa. Bayan sun kwantar da su, bayan an ɗauki lokaci suka tara da su kuma suka sa su suka tafi da su cikin daji.
A nasa jawabin a madadin sauran jami'an tsaro, kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi Awul Musa Muhammad ya yi bayanin yadda aka fafata da 'yan bindiga da jami'an tsaro a maɓoyarsu.
Ina magana ne da yawun gaba ɗaya DSS da mu da muke police da civil defense da sojoji. An shiga dajin nan kwana da wuni aka yi, to amma aka yi yadda aka yi aka samu aka cin musu a wani dutse da ake kira jan dutse a nan cikin dajin Yankarin nan. Aka kashe wajen mutum 10 daga cikinsu, aka samu kuma suka sako mana mutane. Dukkan mutanen nan guda 37 da tara kai har da ƙananan yara da aka samu cikin ikon Allah aka cetar da su suna nan lafiyar su kalau, su ba abin da ya samu kowanne daga cikinsu. Mun gode wa Allah.
Gwamnan Bala Abdulkadir Muhammad na jihar Bauchi ya bayyana murna da kuma yin gargaɗi ga duk wanda aka same shi yana haɗa baki da 'yan bindigar, sannan ya ci gaba da cewa
wannan ranar farin ciki ne da na zo mahaifana don in jajanta muku abin da ya faru. Ga sunan mutane 37 da mata 12 da maza 20 da wani abu wanda Allah ya kubutar da su daga hannun wayannan miyagun mutane. Haɗin gwiwa ne da haɗin kai na jami'an tsaro da kuma zaratanmu mutanenmu wanda ba su taɓa babu kunya ba, wato Dugurawan gaskiya. To jama'a, akwai wanda suke haɗa baki da wayannan mutane, wanda kowa muka same shi yana haɗa baki da miyagun mutane. Kun san dai abin da aka yi wanda aka kama su a dajin ku? Sun tafi lahira ku? To su jahannama za su tafi. Kun ji ku? Jama'a, mu ji tsoron Allah, kada taro sisi ya rufe mana ido.
Daga bisani, ɗaya daga cikin mutanen da aka kubutar ɗin ya yi bayanin yadda suka samu kansu kafin isowar jami'an tsaro.
Suka yi ta yaki da su har Allah ya sa suka kore su suka kashe da kashewa. Suka tambaye mu iya wanda muka zo daji muna nan, duka muka ce muna nan. Muna nan suka ce eh, suka ce to alhamdulillah. To yadda aka kewaya mu aka kawo mu dajin, haka suka kewaya mu suka kawo mu wurin jama'an mu da iyalanmu.
Ta bakin wani daga cikin waɗanda suka samu tsira kenan ke bayanin yadda abubuwa suka gudana. Abdulhamid Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulhamid Muhammad. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala ya da mana da ƙarshen labaran duniyar.
To shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da Prime Minister Italia Giorgia Meloni sun yi rangadin wata cibiyar 'yanci rani a yau Lahadi a tsibirin Lampedusa na kasar Italiya. A baya bayanin da ya cibiyar ta cika sosai da bakin haure kusan 700 a cikin sa'o'i 24. Adadin da ya yi kusan daidai da na mutanen da ke zaune a tsibirin. Mazauna tsibirin da ke kudancin Italiya sun ce sun yi takaicin ci gaba da kwararowar bakin haure a ɗan ƙaramin tsibirin nasu. Tsibirin da ya yi fama da kwararar bakin haure na tsawon shekaru. Lampedusa na da tazarar da bata wuce kilomita 160 daga Tunisia ba, abinda ya sa ta zama zangon farko ga bakin haure da ke neman ingantacciyar rayuwa a Turai da sauran wurare. Da yawa suna tafiya ne a cikin kwale-kwale marasa kyau, kuma galibi jami'an tsaron bakin teku suna kamo su, kuma da yawansu ba sa tsira daga tafiyar. Wanda ya rasa ransa na baya-bayan nan jariri ne dan wata 5 da haihuwa, kamar yadda jami'ai suka bayyana. A ƙarshe, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na kan hanyarsa ta komawa gida a yau Lahadi daga ƙasar Rasha, inda ya kai ƙarshen ziyarar kwanaki 6 da ya yi a ƙasar, wanda ya haifar da damuwa a duniya game da cinikin makamai tsakanin ƙasashen biyu da ke takun saka da ƙasashen yamma. Kamfanin dillancin labarai na Rasha RIA ya bayyana cewa Kim ya fara tafiyar komawa Koriya ta Arewa ne a cikin jirgin ƙasa mai sulke daga yankin Primorye da ke gabas mai nisa na Rasha, bayan wani bikin bankwana da aka yi masa a tashar jirgin ƙasa. Tun lokacin da Kim ya shiga Rasha ranar Talatar da ta gabata a ziyararsa ta farko zuwa ƙetare cikin sama da shekaru 4, ya gana da shugaba Vladimir Putin, inda ya ziyarci muhimman wuraren soji da fasaha. Kafofin yaɗa labaran ƙasar ta Rasha sun fitar da faifan bidiyo na Kim sanye da baƙaƙen kaya tare da rakiyar manyan jami'ansa, yana tattaunawa da jami'an Rasha ta hanyar tafinta, yayin da yake tafiya a cikin harabar wata jami'ar gwamnatin tarayya mai nisa a tsibirin Roski. Ziyarar ta Kim, wacce ta bayyana a ganawar koli da ya yi da Putin a ranar Laraba, ta nuna yadda muradunsu ke tafiya daidai da bambance-bambance daban-daban tare da zafafa adawa da ƙasashen yammaci.
Murtala Faruk Sanyin na ke netaran tuma da labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, Majalisar Dattawa Najeriya ta karaita rahoton da ke cewa wasu sanatoci na shirin tsige shugaban Majalisar Dattawa Godswill Akpabio bisa wasu abubuwa da ake wato aka ce yayi, musamman a lokacin da ya raba mukaman kwamitoci da kuma yadda yake sulda baka a lokacin gudanar da majalisar. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda, wakilin muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton ta hado mana.
Wata sanarwa mai dauke da sa hannun shugaban kwamitin yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na Majalisar Dattawa, Yemi Adara Modu, na cewa wani labari da yake yaduwa a wasu sassa na kafafen yaɗa labarai dake cewa wasu 'yan Majalisar Dattawa na kulle-kullen tsige shugaba Godswill Akpabio daga kasar Saudi Arabia ba gaskiya bane. Adara Modu ya ce babu ƙanshin gaskiya a labarin kwata-kwata, domin kan 'yan Majalisar Dattawa a haɗe yake, saboda haka tsige Akpabio ba abu ne da zai iya faruwa ba. Adara Modu ya ce Majalisar Dattawa ta 10 ta gudanar da ayyukanta na yin doka kamar yadda tsarin mulki ya tanadar mata, kuma ta yi su da kyau domin amfanin 'yan Najeriya. To sai dai masanin harkokin siyasa da zamantakewan dan adam kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Abu Hamisu yana ganin tsige shugaban Majalisar Dattawa abu ne mai yiwuwa.
Gaskiya al'amari shine za su iya su cire shi in aka samu wato rinjaye akan abinda ake bukata na adada shi mutanen da ake bukata su tsige shi. Karki manta cewa siyasar Najeriya ba siyasa bace wanda 'yan siyasa ke biwa talaka hakinsa. Su 'yan siyasa akasar da yawansu hakin kansu suke bi, da kuma yadda za su yi su samu kudi su mai da kudin da suka kashe lokacin zabe.
Shi ma mai nazari a al'amuran yau da kullun Aminu Jumare ya ce shawara ce yake da ita ga 'yan Majalisar Dattawan.
Dai ana so a cimma nasara a kan yunkuri na tsige shugaba ko shugabancin majalisa, to lallai dole ne su kansu 'yan majalisar sai sun kawar da kansu akan sha'anin tunanin abin duniya. Dole ne sai an kawar da idanu akan tunanin kwalayi. Ka shigo majalisa domin ka ƙara martaba siyasar ƙasar nan, domin ka ƙara yunkuri da ƙoƙari na kare mutunci da 'yancin ɗan Najeriya wanda ya zaɓe ka. Amma muddin ka kawo tunanin samun abin duniya cikin abubuwan da za ka yi, to zai wuya a samu wata nasara.
shi kuwa malami a jami'ar Abuja kuma kwararre a fannin diplomasiyar kasa da kasa Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin kaman wannan wani abu ne da ba zai iya yiwuwa cikin sauki ba
wannan abun da ya fito na furfishin kokarin kawar da shi Godwin a Parkview daga shugabancin majalisar dattijawa ba abun mamaki bane sannan kuma abun mamaki ne kama da yanda kowa zai gani za a ce kwana nawa ma akai ana harkar bare har a ce ya kai yanayin da za a ce an gaji da shi ko kuma yayi laifuffukan da za a iya kawar da shi daga kujerarsa amma idan mutun ya lissafa ga yanda siyasar Najeriya take tafiya sai ya fara tambayar kansa su wane ne masu wannan hanzari na so su cire shi to abinda ake nuna cewa shine Sir Abdul Aziz Yari ne to shi kuma Abdul Aziz Yari yanzu ya nuna kansa akan wanda baya kinkina akan kokarin kashe ko nawa ne a kudade da kokari na tabbatar da abin da yake bukata a siyasa wato abin da zai bada mamaki shine ko a lokacin da yawancin kokarin farko ba a sa shi akan wanda ake tunani ba daga yanda tunanin jam'iyya yake da yanda akai sauri aka ce shugaban kasa yana da muradi to amma kafin a gama wasu su suka rinka bayane cewa hidimar da yari yayi a wannan bukatar tashi koda neman shugaban kasa yake iyakacin abin da za a iya gani kenan
manazarta na ganin maganar yunkurin tsige a Fabio ya dan dade tun watan Yuni bayan zaben shugabannin majalisar inda tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdul Aziz Yari ya sha kaye a hannun a Fabio Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Madina Dauda har yanzu dai muna Nigeria amma wannan karan a bangaren kudancin ta inda wasu kalamai da tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo a wajen wani taro ga sarakunan gargajiya ya janyo cece-kuce tsakanin al'umma kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Hassan Umar Tambol ya hadu mana
A cikin fushi ya gayawa sarakunan gargajiya daga yankin Oke Ogun a jihar Oyo da basu tashi tsaye ba don girmama shi da gwamnan jihar Oyo Shehu Makinde a lokacin da ya zo kaddamar da wasu ayyuka cewa idan ga gwamna ko shugaban kasa samsam ba a batun wani sarki don haka dole su tashi tsaye su girmama gwamnan su da shi tsohon shugaban kasa bayan sun tashi ya kuma ba su umarnin da su zauna
ibiti gwamna ba wa tabi president ba wa Kofi ọba náà ó láti dìde fún gọ́ọ̀nà tàbí fún president. Ẹ dìde!
Wani taron gaggawa da sun kai domin wannan lamarin kungiyar dattawan Yarbawa wato Yoruba Council of Elders YCE a takaice ta fito da wata sanarwar bayan taro inda ta yi Allah wadde da kalaman Obasanjo tare da cewa dole ne Obasanjo ya nemi afuwa ga sarakunan gargajiya nan take kungiyar a takardar bayan taron dake dauke da sanya hannun shugaban kungiyar Dr. Victor Taiwo da sakataren yada labarai na kungiyar Mr. Lare Ogunlupe ta kara da cewa kalaman na Obasanjo reni ne kana walakanta al'adu da sarautun gargajiyar al'ummar Yarbawa ne shi ma basarakin nan mai daraja ta daya a jihar Osun Oluwo na Iwo Oba Abdulrashid Adewale Akambi a wata takardar jawabi da sakataren yada labaransa Mr. Ali Ibrahim ya sanya wa hannu yayi Allah wadare da waɗannan kalamai na tsohon shugaban kasar Najeriya Obasanjo ya kara da cewa Obasanjo bai isa yayi wa sarakunan arewacin Najeriya wato emia irin wannan kalami ba don haka ya nemi afuwa ga sarakunan gargajiyar na yankin Oke Ogun da jihar Oyo baki daya ita ma jam'iyyar APC a jihar Oyo ta ce kalaman na tsohon shugaban kasa Obasanjo ba wai tuntuben harshe bane da gangan ne kuma bai dace ba kana tayi Allah wadde da kalaman na Obasanjo a wata takardar jawabi da sakataren watsa labarai na jam'iyyar a jihar Oyo Mr. Olawale Sadare ya sanya wa hannu tace kalaman sun yi kacikata da al'adun Yarbawa kungiyar yan asalin yankin Oke Ogun da ake kira Ibedu Frontliners ta buƙaci tsohon shugaba Obasanjo ya tuba ga sarakunan yankin ba tare da bata lokaci ba kungiyar tace idan har Obasanjo bai nemi afuwar sarakunan gargajiyar yankin ba to kada ya sake takawa a yankin na Oke Ogun ko da yake nayi kokarin inji ta bakin bangaren Obasanjo amma abin ya citura sai dai wata kungiya mai suna maja-maja mai goyon bayan tsohon shugaban kasar ta ce abin da Obasanjo ya yi yayi ne da kyakkyawar niyya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
To a gaida Hassan Umar Tambol wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. To anan Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 11 da kusan minti 20 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Social media duniyar matasa miya da alkhairi karmiya da zamba.
Masu sauraro assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdullahi jagorar shirin Madalla a cikin shirin na wannan lokaci zamu yi bitani akan batun kuɗin Elon Musk da ke ci gaba da jawo muhawara mai ƙarfi kaidojin da ya kamata a bi wajen shiga tsarin blue tick da kuma shawarwari akan yadda matasa gwamnati da sauran masu ruwa tsaki za su dauki matakan da suka dace don sauya alƙiblar yanayin amfani da kafofin sada zumunta ta hanyoyin da suka dace tsakanin matasa a Najeriya to bari mu fara da bude shafin ababen da aka fara gani da tsarin samun kuɗaɗen shiga ga masu amfani da dandalin Twitter da kuma matakan da ya kamata a fara dauka daga bakin fitaccen mai amfani da dandalin Twitter kuma tsohon dan takarar gwamna a gargashin inuwar jam'iyyar PRP a jihar Kano Malam Salihu Tanko ya kasai wanda aka fi sani da Dawusu a Twitter
to tabbas wannan kudi ne Elon Musk wato kudin da ya ware yana bawa masu Twitter wanda suke samun yawan wanda suke kallon abin da suka saka ko suka fada gaskiya tunda aka fito da shi na san cewa to an ƙara jefa mu cikin wata masifa musamman wanda da suke amfani da kafofin nan domin a san su ko su nemi suna to da sun yi aikata ma ballanta na yanzu an ce da kudi kin ga ayabu sai inda hali yayi kuma gashi nan tun kan aje ko ina mun fara ganin ana abubuwa wanda ba su dace ba duk domin a samu trending abun domin kudin da za su samu yayi yawa to dan haka matasan mu gaskiya sai sun yi taka tsantsan wato mun shiga wani yanayi ne na kowa na sanya kudi ta kowace hanya kuma wannan ba karamin tashin hankali bane duba da irin halaye da mutane suke fadawa wannan annoba ce ta same mu gaskiya na farko iyaye sai sun dage a gida su ga me yaran suke a waya na biyu sai an ci gaba da wayarwa da matasa kai na tsaya su gina rayuwar su karatu addini da na boko su san cewa rayuwar nan ta canza dole sai ka tsaya da kafarka sannan kuma sai malamai sun ci gaba da tsawatarwa musamman malaman mu na addini ana tunatar da mutane cewa fa bayan duniya akwai lahira wadannan abubuwa gaskiya suna da muhimmanci wallahi na kaɗa wannan hanyar za a iya samun biyan bukata mu da muke kan Twitter muke ganin abubuwan da ake Elon Musk gaskiya ya hukata mutane da wannan kudi da ya shigo da shi kuma gaskiya abu ne da nan gaba ina gama tabarbarewar su ta fara kaiwa idan ba tashi tsaye ba
yanzu kuma bari mu leka babin tattaunawa akan ka'idojin da ya kamata mutum ya bi kafin ya fara samun kuɗaɗen shiga daga tallace-tallace a Twitter daga bakin matashi mai amfani da dandalin
sunana Abubakar Sadiq Muhammad wanda aka fi sani da Sarki Sultan a manhaja ta Twitter kamar yanda CEO na Twitter ya fitar da sanarwa kan me da me mutum yake bukata kafin a Twitter ya zamanto ana biyan sa as a revenue kenan na farko zaka samu mabiya akalla kasu kasa da 500 sanan abu na biyu shine zai kasance kana active a Twitter wato kana da impression engagement na mutane miliyan 5 wanda da miliyan 15 ne da ya ga mutane ba su iya hadawa sai ya sassautata kuma impression miliyan 5 din nan zai kasance sai ka hada shi ne within wata uku saboda ya nuna cewa kana active ba wai dole sai a cikin wata uku ba a kwana 5 ko kwana 10 tweet kwaya ɗaya zaka iya yi ya samu wannan impression miliyan 5 in ya tafi viral to koda tweet din nan ne kwaya ɗaya kai ya tafi viral ka samu more than 1.5 million din zai verify naka kasana abu na uku shine akwai Twitter subscription da ake yi yanzu wanda subscription na wata shine 3600 wanda in ka je biya zaka biya almost 4000 something saboda card charges na biyu kuma subscription din na shekara shine 43,000 da yan kai har da charges shine wannan blue tick din da mutane ke yi so idan ka ci coin nan a idoji da na lissafa zamanto an tantance ka kan cewa zaka yi earning ad revenue
to sultan ina maganar yadda masu amfani da Twitter ke neman impressions
yanda mutanen mu suke neman impression din ko ta halin kaka yake halal yake haram kenan su kan bi hanya ta kowane iri yanda za su ga mutane sun ta magana ko ta yaya ne yanda za su samu attention na mutane a kasan duniya su wanda ni a ganina bai kamata ba matsayin ka na musulmi kana da boundaries kuma duk wanda yake da ilimi na addini daidai kwakwado ya san cewa duk wani abun da ka yi shi walau a social media ne walau a zahiri tabbas sai Allah ya tambaye ka sannan kuma idan mutum yau ya fito yana ta fadakarwa a social media ba ma Twitter ba yana cewa kaza bai dace ba kaza ya dace to zaka ga mutane suna gudun page din shi da sauran su zaka ga duk irin wa'annan abubuwan suna faruwa sai sa mutane da yawa instead of su dinga fadakarwan sai suka dauka a'a tunda idan mun fadakar ba a ji bari mu zo mu yi abinda mutane za su zo su zage mu sai mu samu wannan impression din yawancin wa'anda suke irin wa'annan abubuwan zaka duba ka gani ba wai ba su da ilimin bane yawancin su suna da ilimin ne amma kuma social media ce ta rude su sai kuma abu na uku wanda shine muhalli shaye shine rashin content wato ba mu da content creators a arewa yawanci idan kaga mutun ya zama influencer ko ya zama mutun mai tarin followers zaka yawanci zage zage ne ko kuma wani dai abu ne ya faru wanda idan ka bi abun zaka ga ko an ci mai mutunci ne yasa sai aka zo aka san shi ya daukaka ko kuma shi ya ci ma wani mutunci to sai sa zaka ga abun yana zuwa kawai zaka an ci ga influencers na social media amma su kansu wasu ba san ciwon kansu ba ballantana su san me ke damun mutane
yanzu a matsayin ka na matashi waɗanne matakai kake dauka don wayar da kan ɗan uwanka matasa
mukan yi hosting space mu tattauna irin matsalolin nan har ta kai ga cewa ma yanzu ana shirye-shiryen bude kaman wata kungiya ce na wayan wa mutanen mu da kai ba ma dole sai akan manhaja ta Twitter ba za a bi kaman kananan kannan mu da suke tasowa wa'inda ba su fara zurfi akan social media ba su za mu dinga bin su irin makarantu haka muna wayan musu da kai akan cewa ga yanda za ku yi amfani da social media ku ta hanyar da ta dace kuma muna kira ga gwamnati akan cewa ta yi involving akan harka ta media sosai
to masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
to madalla a gaida Halima Abdurrauf wannan shirye-shiryen na zuwa muku ne ga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC masu sauraro sai amana afwa ba za mu samu damar kawo muku sakonnin masu sauraro ba saboda haka yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato labarai amma a takaice
a takaice harsunan wuta sun mamaye babban birnin kasar Sudan a yau Lahadi yayin da mayakan rundunar tsaro suka kai hari kan shelkwatar rundunar soji karo na biyu a jere a ranar a cewar shaidun gani da ido a yayin da yakin ya shiga wata na shida ana ci gaba da arangama yanzu haka a wajajen shelkwatar rundunar soji tare da makamai daban-daban kamar yadda wani shaidun gani da ido ya fada wa kamfanin dillancin labarai na AFP daga Sudan a yau Lahadi yayin da wasu kuma suka rawaito cewa ana gwabza yaƙi a birnin El Obeid mai tazarar kilomita 360 a kudu. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a yau Lahadi kan sanya rusasshen birnin Jericho da ke gabar yammacin kogin Jordan a matsayin wani wurin tarihi na duniya a ƙasar Falastinu. Matakin da kan iya harzuƙa Isra'ila wacce ke iko da yankin kuma bata amince da ƙasar ta Falastinu ba. Jericho na ɗaya daga cikin tsofaffin biranen da ake ci gaba da zama a doron ƙasa kuma tana cikin wani yanki na yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye wanda hukumar Falastinawa da kasashen duniya suka amince da ita ke gudanarwa. Ambaliyar ruwa ranar Lahadin da ta gabata a birnin Derna da ke gabashin Libya sakamakon fashewar madatsar ruwa biyu ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 11,300 a cewar jami'an agaji na ƙasa da ƙasa waɗanda suka ce ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru sama da mutane 10,000 ne suka ɓace wasu kuma na iya kasancewa a cikin baraguzan ginoni kuma an ciro wasu mutane da dama daga cikin teku. Shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da Prime Minister ne Italia Giorgia Meloni sun yi ranganin wata cibiyar 'yanci rani a yau Lahadi a tsibirin Lampedusa na kasar Italia. A baya-bayan nan dai cibiyar ta cika sosai da bakin haure kusan 7,000 a cikin sauya 24 adadin da ya kusan daidai da mutanen da ke zaune a tsibirin. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na kan hanyar za ta komawa gida daga kasar Rasha inda ya kai ƙarshen ziyarar kwanaki 6 da ya yi a kasar. Wanda ya haifar da damuwa a duniya game da cinikin makamai tsakanin kasashen biyu da ke takun saka da kasashen yamma.
To madalla masu sauraro da haka muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake da wani sabon shiri na kallabi idan Allah ya yarda. Kamar yadda aka saba, za ki zuwa shafukan mu na yanar gizo don sauraron wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taimaka wajen shirin ya zo gare ku, sai Fiona Nandudu wadda ta hada tare da Bada Umarni har ma da injiniyan mu na yau Al Santos daga nan birnin Washington DC. Ni Sarfil Hashin Gumin lake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.